Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan wannan kana akan mitoci 25 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na boahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Baba Yakubu Makeri da masu ran abokan aiki, muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yayin da 'yan Najeriya suka sake zaɓar shugaba Muhammadu Buhari a karo na biyu, ko menene manufofin gwamnatinsa a karo na biyun? Za mu ji bayanai. Haka kuma za ku ji cewa manazarta a harkokin zaɓen Najeriya sun fara gabatar da kurakuran da aka fuskanta a zaɓen da ya gabata. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce, me kuke sa ran gani ya faru a shugabancin Buhari karo na biyu, wato next level? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan, sai a gyara zama domin a sha labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Yau Alhamis ne, babban lauyan gwamnatin Isra'ila ya sanar da aniyarsa ta gabatar da zarge-zargen rashawa masu tarin yawa a kan Prime Minister Benjamin Netanyahu a gaban kotu, wani lamarin da ka iya kawo ƙarshen shugaban a siyasance. Babban lauya Avichai Mandelblit ya sanar da hakan ne bayan ya kwashe shekaru biyu yana gudanar da wani bincike, sai dai babu wani ƙarin bayani akan batun nan take. Amma Mandelblit ya ce yana da niyyar neman shawara daga 'yan sanda akan gabatar da Netanyahu a gaban doka bisa zargin cin hanci da rashawa da cin amana. Duk wani zargi da aka gabatar a kan Netanyahu a yanzu shi ne zai zama na farko a tarihin Isra'ila da aka zargi Prime Minister na ƙasar Baici akan aikata babban laifi. Netanyahu da ke yakin neman zaɓe gadan-gadan ya ƙaryata wannan zarge-zargen. An shirya liyafar rana ta manyan mutane a katafaren otel ɗin na Metropole. Aka kuma shirya wani bikin sanya hannu da shugabannin Amurka, wato Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un, za su yi a kan yarjejeniyoyi da za su sanya hannu a kai. Amma kuma a cikin gaggawa an soke duk bukukuwan guda biyu kafin yau Alhamis, abinda ya kawo ƙarshen taron koli na biyu tsakanin shugabannin manyan ƙasashe ba tare da shiri ba. Trump ya faɗa cewa dole ne mutum ya kasance a cikin shirin tafiya a kowane lokaci. Ya kuma ce da ya sanya hannu a kan wata takarda a yau, ya ƙara tabbatar da cewa mun shirya ma takardu da za mu sanya hannu. Trump ya faɗa cewa Kim ya buƙaci a ɗage takunkumi a kan da aka sanya wa ƙasarsa baki ɗaya. Mu kuma ba za mu yi yin hakan ba, abinda Trump ɗin ya bayyana kenan a wani taron manema labarai wanda ya yi a birnin Hanoi bayan tattaunawa da wato Kim ya lalace. Shugaban na Amurka ya kuma faɗi cewa Koriya ta Arewa na niyyar wato dakatar da shirinta na ƙera makaman nukiliya, amma dai ya nuna cewa Amurka dai ba za ta iya janye wannan wato yarjejeniya ko kuma takunkumi da aka ɗora ma ita Koriya ta Arewa ɗin ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Limaman cocin Katolika a Sudan ta Kudu na bayyana damuwarsu a kan makomar yarjejeniyar zaman lafiyan ƙasar da aka sanya wa hannu a bara. Limaman sun faɗa a wata sanarwa yau Alhamis cewa sun yi marhabi da yarjejeniya a matsayin mataki na gaba. Ko da yake ainihin halin da ake ciki a wurin yanzu yana nuna cewa yarjejeniyar bata magance musababin rikicin na Sudan ta Kudu ba, in ji sanarwar limaman. Shugabannin na Katolika dai sun kuma ce ana ci gaba da keta haƙƙin bil'adama ba tare da hukunta masu aikata laifi ba, ciki har da fyaɗe da bazuwar cin zarafin mutane da satar kayan jama'a da ƙwace filaye da dukiyoyi na fararen hula a Sudan ta Kudu. Babu wata aniya ta samar da zaman lafiya a tsakanin shugabanninmu, yaɗa kalaman ƙiyayya na ci gaba da ƙaruwa, ga kuma neman ɗaukar matakin ramuwar gayya tsakanin al'ummominmu, a cewar limamin cocin. Gwamnatin shugaba Salva Kiir da babban kungiyar ƴan tawaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar ke jagoranta, da yawancin kungiyoyin ƴan bindigan ƙasar ne suke sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya don kawo ƙarshen yakin basasar Sudan ta Kudu da aka kwashe shekaru biyar ana yi. Kasar Pakistan ta sako matukin jirgin saman yakin Indiya bayan harbo jirgin a farkon wannan mako a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Prime Minister Imran Khan shine ya sanar da hakan a yau Alhamis a wani jawabi da ya yi wa majalisar dokoki cewa Pakistan za ta sake wani kwamandan matukin jiragen yaki na saman Indiya da ake kira Abinandan Vatanam a gobe Juma'a a wani matakin isani na zaman lafiya ga makwabciyar kasar mai makaman nukiliya. Ya ce a cikin ƙaunarmu ta son zaman lafiya yana sadar da cewa gobe Juma'a ne kuma matsayin mataki na farko wurin bude wani tattaunawar zaman lafiya da Pakistan. Pakistan za ta saki jami'in sojan sama na Indiya ba tare da an ci gaba da tsare shi ba. Tashin hankali tsakanin kasashen biyu masu mallakar makaman nukiliya dai ya kai ga rufe jiragen saman Pakistan, lamarin da ya sa dubban fasinjoji suka makale a ƙasar ta Pakistan.
Baba ya kuma kirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi amfani da kalmar next level a yakin neman zabansa, wato mataki na gaba. Me kuke sa ran gani ya faru a shugabancin Buhari karo na biyu? Tambaye kenan da muke son jin amsar ta daga gare ku da zarar mun bude layukan wayar mu, kuma gashin fada daga Nasir Adam Hekaya ya hado mana kan wannan batu.
I can assure you that you will see a country moving to the next level.
Bayan karbar takardar shaidar lashe zabe karo na biyu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nanata logar campaign dinsa, wato next level, mataki na gaba da gwamnatinsa za ta dauka zai tabbata.
Our government will remain inclusive and our doors will remain open.
Matakin ko ba mamaki, kamar yadda ya ambata, ya hada da sanya hannun kowa cikin gwamnatin da gargadi ga gujewa aibanta abokan hamayya. Kuma abokin hamayyarsa Atiku Abubakar da ya ce suna da abu iri daya, wato muradin kaunar cigaban Najeriya duk da bambancin ra'ayi da ke tsakaninsu. Janar Boba Marwa da ke cikin masu karɓar sakamako na shugaba Buhari ya yi ƙarin bayani kan wannan mataki na gaba da ya hada da abin da ba kammala a baya ba, musamman ma lamarin tsaro.
Duk maganar da ya fitar ya furta cewa ga ayyukan da zai yi su, kuma zai ninka na farko maganan tsaro. Ni na san wannan karo in ya shigo maganan Boko Haram za a gama da su baki daya dan Allah. Na biyu, maganan ainihin gwamnati, su maganan lantarki, tituna, hanyoyin jirgi, duk yanzu za a gama gyara su.
Mutane da aka zanta da su na fatan samun garan bawal a mukamman gwamnatin dan kawo mafi kwarewar jami'ai a bangarori daban-daban.
Sunana Barista Abubakar Aminu Kurawa, shugaban kungiyar matasan lauyoyi ta Arewacin Najeriya. Yadda fa aka ce next level din nan, to ya zama next level din. Ba wai kawai an yi shimfiɗa a baya, yanzu a zo kuma shikenan waɗancan mutanen da suka mamaye shimfiɗa kuma a ƙara zuwa a ƙara ganin su ne dai. Kaga next level din bai yiwu ba kenan. Ya kamata yadda aka san shi jarumi mai jajircewa, mai yaƙi da cin hanci da rashawa, mai son kyautatawa talakawa, to a wannan karo lallai ya kamata a ga Buhari yana wannan kokarin tabbatar da irin wannan aƙidu nasa. Domin gaskiyar magana, a baya akwai korafe-korafe da yawa da gurin mutane na ganin cewa yadda aka zaci zai yi ba haka yayi ba, duk da haka kyauta masa zuwa a ƙara zabansa. To lallai ya kamata ya duba wannan dama da aka ƙara bashi, ya kuma yi wa mutane abubuwan da suke hankoran a yi musu tun a baya.
Sunana Comrade Aliyu Aminu Waziri, ɗaya daga cikin ɗan gwagwarmaya na Arewacin Najeriya da ƙasa gaba ɗaya. Canji, domin canji matakinta ne tun daga farko. Canjin ya sa aka zaɓe ta. Ina kira ga shi kansa shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari, wallahi tallahi ya kamata ya kalli talakawan Najeriya. Ya nuna sun gamsu da shugaban ƙasa, sun gamsu da tafiyarsa, sun gamsu da mu'amalarsa. To ya kamata lalle ya juya ya kalli waɗanda suka gamsu da shi. A samu sauƙi hanyar cin abinci, a samu sauƙi ta abubuwa da suka tsananta wajen maganar talakawa. Lalle ya kamata shugaban ƙasa ya gyara economist ɗin ɗinsa.
Yanzu dai za a jira a ga yadda alƙiblar gwamnatin za ta karkata gabanin sake rantsar da shugaban a ranar 29 ga watan Mayu. Nasiru Adamu Haileka, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru, to kada an manta dai wannan akan wannan batu, za mu kira an buɗe muku layuka, ku kira ku faɗa mana ra'ayoyinku. wato me kuke sa ran gani ya fara a shugabancin Buhari a karo na biyu? To shin wani kurakurai ne aka fuskanta a babban zaben shugaban kasa da na ƴan majalisu da aka gudanar a Najeriya? Zainab Babaji ta bi batun wannan lamari inda ta zanta da wasu manazarta a zaben da ya gabata.
Bayan kammala zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na ‘yan majalisun tarayya a Najeriya, manazarta harkokin yau da kullum sun fara gabatar da kurakuren da zaɓen ya fuskanta da ba da shawarwari don kaucewa matsalolin a zaɓuɓɓuka masu zuwa. A cewar Shamaki Gad, jami'i a hukumar kare muradun ‘yan Adam ta Center for Advocacy, Justice and Rights, jama'a sun fito don gudanar da zaben.
Gaskiya namu ce jama'a sun yi kokari su fito don su yi zabe, amma damuwan da muka saba ganin a da na aine kafin jega shine muka sake sama wannan zaben da aka yi. Misali, mutane sun riga ma'aikatan INEC zuwa da su artworks zuwa venue din election, an zuwa wayansu da dai card reader din da aka kawo ba su aiki. Corpus ma wato masu bauta kasa da aka dauke su aiki, wayansu ma ba su san ma me ya kamata su yi ba, ko ba su samu training da kyau bane, ko kuma rashin bayar da hankalinsu ne dai. Mu dai mun gane cewa akwai damuwa da su. To a wayansu wajajen kuma da ake gan kaman misali akwai voters kaman 150, sai aka kawo takardun zabe kaman 50 ko 100, ba ma maganan zagan da ake wasu hukumar INEC da masu tsaro su police da su sojoji da aka ce sun sa hannu a cikin siyasa da bai kamata ba. So fatanmu ne cewa zaben gaba shi shugaban kasa dai amend wannan electoral act da bai samu yayi kafin wannan zaben ba.
Shi ma Alhaji Umar Shattiman Bukur dake sharhi kan lamura ya karfafa jama'a ne da su rika fitowa don gudanar da zabe.
Na farko, mutane ba su fito sosai sun yi zabe ba, kuma su INEC officials din sun ce mutanen da suka register ba duka ne suka fito suka kada zabe ba. Sannan na biyun sa an samu korafe akan maganan card reader. Tuna roƙon hukumomi da Allah su yi amfani da wannan korafe domin a gyara na gwamna. Ƴan wa'en Najeriya a fito a yi zabe. Mu fito mu zabi shugabannin da za su mana aiki, shugabannin da suka dace da mu, shugabannin da suka kawo za su kawo mana ci gaba a ƙasar mu Najeriya da zaman lafiya, a yi zabe kuma lafiya.
Kwanaki biyar bayan kammala zaben, hukumar zabe mai zaman kanta bata sanar da sakamakon zaben sanatoci da wasu ƴan majalisun tarayya a jihar Plateau ba. Daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau, Bulus David, ya danganta matsalar da rashin iya gudanar da aiki musamman a ɓangaren wasu ƴan yi wa hidima a ƙasa da hukumar INEC ta ba su aikin.
A nawa gani yawancin wayan da ake amfani da su musamman kamar su ƴan NYC, idan ana so a ci moriyansu a lokacin zabe, ba lokacin zabe ne za a kira su a zuwa musu training ba. Lokacin da suke kam a sa wani schedule na training wa NYC a koyar da su yadda ake gudanar da zabe. Duk wanda ya gama daga camp din ya riga zama kamar ya iya wannan, zai guna da wannan aiki din. Amma idan an zo lokacin da ana so ai amfani da su ne, sai a kira su ku zo mu ba ku aiki, ana ganin cewa sun yi makaranta su yi aiki din nan, kin ga zai zama da wahala.
A bangaren tsaro kuwa, wanda a lokuta da dama ke zamowa matsala bayan gudanar da zabe, Alhaji Lawal Baba Otu dake bada shawara kan harkokin tsaro a Jasta Arewa yace yawaitan shagunan da ke sayar da magunguna da kwayoyi na taimakawa wajen yawaitar tashi-tashin hankula bayan zabe.
Gwamnati in tayi sakaci tabbar shagungunan magunguna suka yi yawa, to za a samu tashin-tashina na tashin hankali da na rashin ladabi da na rashin biyayya da na rashin da'a a lokacin zabe. Amma idan aka samu aka yi maganin waɗancan abubuwa, to babu wanda zai sha wani magani ko ta kwaya don ya rashin hankali a lokacin zabe.
Masu fashin bakin na fatar hukumomi su magance matsaloli don samar da zaɓe mai tsafta a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, me kuke sa ran gani ya faru a shugabancin Buhari karo na biyu, ko na ce next level? In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kafin nan a shakata da wannan waka da ke bai sifaifai.
Shata kum shika ki babba kaya daga banya kanka wata kila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
to madalla ga kiran mu na farko ya fito daga Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna
okay sunana ya Usleman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna
to ya Usleman me kake sa ran yi ganin ya faru a next level da aka shiga yanzu kuma za a shiga
ga harkan tsaro a arewacin Najeriya ya canza musamman wajen da ake samun matsaloli irin kamar hanyar Benin Gwari Zamfara zuwa su abin a arewa maso gabas din Najeriya ya kamata shugaban kasa da Allah ya ƙara kaimi wajen tabbatar da tsaro a arewacin Najeriya bayan haka da Allah ya yi ma gwamnati shekaran bawul dukkan ministocin nan ya kore su ya sake sanya wasu kuma wanda ake tunanin mutanen kwarai ya kamata a ce abu na din su kuma da Allah shugaban kasa ya sa baki a game da waye kamata da dadi shugaban majalisa dan ganin in majalisa tana kawo tarnaki ba abu da talaka zai gani a kasar nan daga karshe ina yi wa kasa na da kuma shi shugaban kasa fata alkhairi Allah shi taimake shi Allah ya dafa mishi ya Usman Madaci
to amin mallam ya Usman mun gode kwarai da gaske da wannan abubuwa da ka zayyano sai dai batu ɗaya da kai magana akan shi ne batun shugabancin majalisa to ai ba shugaban kasa bane ke nada shugaban majalisa ba to ga wanda dai kira ya zo daga Kaduna dai wane ne akan layi daga Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
amin wa alaikum assalam
sharifulu hasin gumal barka da yamma
yawa baka ka dai
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa me kake sa ran ya faru a next level da za a shiga
to alhamdulillah wannan next level day da wuce fatan zamu shige shi muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa a shige shi a sa ko mu ɗan Najeriya muna farin cikin akan cewa muna roƙon Allah Allah ya sa zaben Muhammadu Buhari shine mafi alkhairi a gare mu na biyu su kuma muna fatan kaman abubuwan da yake faruwa dangane da jihar Zamfara da birnin Gwari da hanyar Abuja to ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki akan wannan al'amari kuma kaman mu mutanen jihar Kano kaga ya kamata a ce shugaban kasa kaman tunda mu ne muka fi kowa ba da a Najeriya to a tabbatar da kamfanonikan mu wanda Obasanjo ya kashe mana muna kira ga shugaban kasa ya zo ya gyara mana wannan kamfanonika koda ba a tace su daga ba koda guda 30 aka tata domin sai ci gaban mu da ƙarshe ne muku fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Alhaji Musa Garo ta ji lafiya
to Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ka bar mu je Katsina wane ne akan layi a Katsina
Umar da kanciya
to malam Umar me kake sa ran ganin ya faru a next level idan an shiga
abinda nake sa ran zai faru abinda da ya faru a bayan na jin dadin da shugaban kasa ya bamu shine dai za mu tsara bi arewa da fatan Allah zannar da kasan walahiya
to amin mun gode kwarai to malam Umar mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka to ga kira ya zo mana daga Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi to malam dan ka share rediyon ka na Bauchi da Allah dan ka share rediyon ka sai mai magana
ai na tanki gudu
yawa ya sunan malamin daga Bauchi
na fara da wayar da badaki
to dan madaki me kake sa ran ganin ya faru a karo na biyu ko kuma mataki na gaba
eh na farko ita kuna ina da Najeriya fatan alheri sannan kuma ina tuna ba Buhari kan cewar wannan harkokin daren nan dole sai ya duba da shi soja ne ya san juyoci daga komandodi da ko daga birane to shi ne canjin da ya kamata wanda ake abun da ya jirawa ya ka huta lafiya alhamdulillahi
to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bar mu je Kebbi wani ne aka layi da Kebbi
to kuna magana daga da Isa Bakanike a garin Bubuce
Isa Bakanike to muna sauraron ka me kake sa ran ganin ya faru a mataki
ne da wara ne akan idan Allah Ubangiji ya sa koma duk wannan wayanda suka munafurce shi ya kore su daga majalisa
kamar su wa kenan
kamar irin su ministoci da wayanda ba su da adalci din nan a zabar mana shugabanni na gari wayanda za su ceci kasar mu Najeriya baki daya
To akwai wani takamaiman abu da take son ka ganin sun mai da hankali aka kamar tsaro ko tattalin arziki ko wani abu da ya shafa haka?
Ya kamata, saboda muna makwabtaka da jihar Zamfara, akwai matsalolin barayin shanu da sauransu, muna son su ma da Allah a kula da su sosai a magance mana su.
To Malam Isa, nake mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka. Bari mu koma Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Kila shungum albarka da lahadari.
Yawa, barka dai. Wake magana?
Sunana Murtala, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, zan so in ji me kake son ganin ya faru a mataki na gaba na shugabancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari.
Yawa, to mataki da muke so mai girma shugaban kasa ya fara shine ya kara koyo mu arewa, saboda wancan siyasa da ta gabata mun san cewa kuma mun yi uzuri cewa akwai wasu yanki da aka dan musu ayyuka fiye da arewa. To muna roƙon Allah ya sa ya warwaro arewa, mu ma ya kara raba dai kowa da yanda yanki a san an musu adalci, ai mana ayyukan nan maganan tekun na dai a ci gaba da yi da sauran hakomai. Insha Allah, da fatan za ku tashi lafiya.
To Murtala, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Bari mu je Kanan Dabo. Wane ne a Kano?
Hello.
Yawa, muna sauraro. Ya sunan malama?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum
salam. Sunana Umar Abba daga Kano.
To Malam Umar, muna sauraron ka.
Nake to wai ma'ana next level din shi mu gane ba.
To
na shirin na ba duk da mun ya gama. Da aka yi magana next level.
Wato
wanda ya dauka ruwa fara.
Wato kana ganin cewa ba a yi wani abu a karan farko, kuma mai aiki da aji mataki na gaba, abinda kake son ka ce kenan?
Eh, mana to ai jama'a suna gani in yayi. Ko?
To muna sauraron ka, ai ra'ayinka muke ji.
Shi ne yake cewa to menene na sabon yake nufi na baya da alƙawarin ya dauka, menene ya gama shi zai ƙara nan gaba?
Wa kamar yadda kai ji wasu suna cewa akwai abubuwa da aka tsaro, abasu sukan ce an samu ci gaba fannin tsaro da tattalin arziki da dai sauran wasu abubuwa. To baka ganin cewa duk ayyukan da yayi yanzu, kamar wanda ya kira mana baya da ya wuce, ina jin Murtala ne yayi magana cewa akwai ayyuka da aka yi a kudancin Najeriya a zo arewa ayi irin su, to duk wannan ba su gamsar da kai ba?
A to godiya, abin da muke gani dai har yanzu ban ga komai ba. Wahala titina, ba ruwa, ba wuta, kullum talaka wahala yake sha. Ga ƙarin mai, ga ƙarin aikin haji, duk wannan yaudarar kanmu muke akan bayi. Wallahi.
To Malam Umar, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. To yanzu bari mu je jihar Niger. Wane ne aka layi daga Niger?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Ya sunan malam?
Mai magana Alhaji Muhammadu Sani Abdulwahab daga Kayinji, jihar Niger, Nigeria.
To Alhaji Sani, muna sauraron ka. Menene kake fatan ganin ya faru ga?
Fata na nama Najeriya, fatan zaman lafiya na farko. Na biyu, ina bukatar, ina ba mai girma shugaban kasar shawara, ainihin san gidan nan da aka bai wa Dangote tsakanin Kaduna da Birnin Gwari da kuma tsakanin Huntuwa da Birnin Gwari, ya kasance a buɗe wannan hanya a yi aikinta. Wannan ma zai kawo sauƙin ainihin robbery da kidnapping da ake a kan wannan hanya. Sannan rangare da magana ta biyu, matakan tsaro a matsa da su a kan wannan hanya, domin a ga cewa an shawo kan wannan lamari.
Daga
shawara ta kenan, da fatan za a tashi lafiya. Naku Alhaji Sani Abdulwahab daga Kayinji, jihar Niger a Najeriya.
To madalla, mun gode Alhaji Sani da kuma kiran kanmu a ƙarshen lokaci, ba mu damar ɗaga wayoyinku, sai a ci gaba da kiranmu. Gobe ma rana ce, idan Allah kai, mu zan buɗe layin ba ku domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 4 saura minti 6 na yamma. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fulham da ke ƙasar Ingila ta kori mai horar da 'yan wasanta Claudio Ranieri tare da baiwa Scott Parker aikin na riƙon ƙwarya. Wasan Ranieri ta ƙarshe a ƙungiyar ita ce ta gasar Premier a jiya Laraba, sa'ad da Southampton ta doke ta da ci 2 da nema, lamarin da ya tura kungiyar a matakin ta 19 a can kasan teburin gasar ta premier tare da tazarar maki 10 tsakaninta da siradin faduwa daga gasar yayin da ya rage saura wasanni 10 Ranieri dan kasar Italia mai shekaru 67 ya soma aikin horar da ƴan wasan kungiyar ne a watan Nuwamban da ya gabata bayan da aka sallame Slavisa Jakanovic inda ya buga wasannin gasar League 16 amma kuma ya galaba a wasanni uku kacal daga cikin su kocin ya jagorance kungiyar Leicester ta lashe gasar Premier shekara ta 2016 to amma kuma kungiyar ta kore shi watanni 9 kacal bayan samun nasarar a Ingila din kuma wata kotu ta daure mutumin nan da ya so halaka wani masoyin kungiyar Liverpool kafin soma wasan kusa da ta karshe ta gasar zakarun Turai Simone Mastrelli dan kasar Italia daga Rome ya karbi laifin kai farmaki ga Sean Cox dan shekaru 53 inda ya bar shi rai kwakwai mutu kwakwai tare da yi masa mummunan rauni a kwakwalwarsa kafin wasan Liverpool da AS Roma a watan Afrilu da ya gabata kotun ta yanke wa Mastrelli hukuncin daurin shekaru 3 da rabi rahotanni sun ce Cox wanda ya sami mummunan rauni a kwakwalwarsa yana samun sauki a asibiti tsohon jami'in hukumar kullon kafar kasar Zambia Boniface Mwalemu ya tabbatar da cewa zai daukaka kara akan dakatarwar da hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta yi masa a tsawon rayuwarsa hukumar ta FIFA ta ce ta sami Mwalemu da laifin karbar rashawa wanda ya saba wa dokokin hukumar haka kuma an kara masa da hukuncin biyan tara ta kuɗi da adadin su ya kai dala Amurka 10,000 hukumar ta FIFA ta dakatar da Mwalemu tsohon ma'aji kuma tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon Zambia daga dukkan lamuran wasanni tsawon rayuwarsa biyo bayan wani bincike da aka soma akan lamarin tun daga watan Oktoban shekara ta 2017 duk da yake ya musanta zargin aikata laifi a Najeriya kuma kungiyar kwallon kafar kasar Niger Tornadoes dake jihar Niger arewacin kasar ta bada sanarwar rasuwar tsohon shugabanta Yusuf Dauda a daren jiya Laraba sanarwar da kungiyar ta wallafa a shafin ta na internet ta ce Yusuf Dauda ya rasu ne a gidansa da ke Mina babban birnin jihar yana da shekaru 61 bayan gajeruwar jinya an yi jana'izar Dauda wanda kuma tsohon shugaban hukumar kwallon hannu ne ta Najeriya a yau Alhamis Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Najeriya
To a gaida Murtala da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Yau Alhamis ne babban lauyan gwamnatin Isra'ila ya sanar da aniyarsa ta gabatar da zarge-zargen rashawa masu tarin yawa akan Prime Minister Benjamin Netanyahu a gaban kotu wani lamari da ka iya kawo ƙarshen shugaban a siyasance. Babban lauya Abichai Mandelblit ya sanar da haka ne bayan ya kwashe shekaru 2 yana gudanar da bincike sai dai babu wani ƙarin bayani akan batun nan take amma dai Mandelblit ya ce yana da niyyar neman shawara daga ƴan sanda akan gabatar da Netanyahu a gaban doka bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma cin amana. Limaman cocin Katolika a Sudan ta kudu sun bayyana damuwarsu akan makomar yarjejeniyar zaman lafiyar da aka sanya hannu a bara. Limaman sun faɗa a wata sanarwa a yau Alhamis cewa sun yi marhabi da yarjejeniyar a matsayin mataki na gaba ko da yake dai ainihin hali da ake ciki a wurin na nuna cewa yarjejeniyar bata magance musabbabin rikicin na Sudan ta kudu in ji sanarwar limaman cocin katolikan ba. Kasar Pakistan ta sako matuƙin jirgin saman yaƙi wato saboda yaƙi na India bayan an harbo jirgin a farkon wannan mako yayin da yake gitawa a yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Prime Minister Pakistan Imran Khan shi ne sanar da hakan a yau Alhamis a wani jawabi da yawa majalisar dokokin ƙasar.
To madalla da takaddacin labarin mu ka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Voitek da aka fi sani da zanga-zanga. Ni Sarfili Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.